بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك مدسا دوا أولنا يمتي نرانا جمعة wanda shine daya ga watan sha'ban shekara ta 1446 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shi ya zo daidai da 31 ga watan a 1 shekara ta 2025 miladiya mu hada wannan masallaci mai albarka na Uthman bin Affan dake bayan tsohon Illan Bank anguwan jari anan cikin garin Bauchi domin ci gaba da karatun mu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Muqaddimatul Akhdari wanda aka fi sanin sa da Ahlari wanda alhamdulillah karatun da ya gabata mun shiga cikin fasali dake bayani akan farillan sallah yau dai suka kasance shine darasin mu na 29 a cikin jerin darussan da muke a wannan littafi kuma ga waɗanda suke da littafin a hannunsu za ga cewa karatun namu yana shafi na 35 ne shafi na 35 inda malamin ya tambaya a bisa ga tsarin littafin ya fara da su'al tambaya kan sunanus salati nawa ne sunnonin sallah a wajen bada amsa yace jawab amsa akan wannan tambayan na yawan sunnonin sallah yace wasu nanuha 15 sunnonin sallah guda 15 ne na daya al-iqama wato ta da iqama na daya ta da iqama na biyu wasuratul lati ba'da al-fatiha sai kuma karatun sura wadda ake yin sa bayan gama karatun Fatiha na uku wal qiyamu laha da tsayuwa domin karatun Fatiha na hudu wasirru fi ma yusarru fihi da boyewa cikin abin da ake boyewa wato gurbin da ake boye karatu lalle ka tabbatar ka boye wannan sunna ne na biyar wal jahru fi ma yujharu fihi da kuma bayyanawa inda ake bayyanawa na shida wa sami Allahu liman hamida da fadin sami Allahu liman hamidahu shi ma wannan a matsayin sunna yake ayi dagowa daga rukuu na bakwai wa kullu takbiratin sunnatun illa al-ula haka kowace kabbara a cikin sallah a matsayin sunna take in banda kabbara ta farko tace takbiratul ihram ita kan kamar yanda muka wuce farilla ce na takwas wata shahudan da kuma zaman tahiyya guda biyu duka waɗannan sunna ne na tara wal julusu lahuma da zama domin yin tahiyya din shi ma sunna ne na goma wa taqdimul fatihati ala sura da gabatar da karatun fatiha gabannin a biyo baya da karatun sura a maimakon a ce a fara sura kafin fatiha to gabatar da karatun fatiha akan sura shi ma sunna ne na 11 wat taslimatu thaniya da kuma sallama da mutun zai yi na biyu bayan yayi ta farko wa thalitha har ma da sallama ta uku da mutun zai yi lil ma'mum amma ga mamu kawai wannan a matsayin sunna take yin sallama karo na biyu ko ma karo na uku na 12 wal jahru bit taslimatil wajiba bayyana sallaman da take na wajibi ita ce sallaman farko wannan shi ma sunna ne wa salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na 13 shine yin salati ga manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu gare shi a cikin tahiyya wannan shi ma sunna ne na 14 wasujudu ala al-anfi wal kaffaini da kuma yin sujada akan wato hanci da kuma tafukan hannaye guda biyu war rukbataini da kuma goyoyi guda biyu wa atrafil kadamaini da kuma wato tsinin yatsu na kafa ayi sujada akan su duka wannan shi ma sunna ne na 15 na karshe was suturatu li ghairil ma'mum da kuma sanya sutura ga duk wanda yake ba liman ba mamu ba ma'ana wanda zai zama shi kadai ko da zai zama liman dole ya sa sutura ko a ce sunna ne tunda babin sunna muke jerantawa to jama'a wannan shine a dunkule bayani akan abin da ya shafi sunnonin sallah guda 15 gabanin mu biyo bayan su da karin bayani ina so dan dan tuna mana karatun da ya gabata a baya domin idan za a tuna a ƙarshen bayanin fara'idus sala farillan sallah da muka yi a wancan satin a kusa da ƙarshe mun kawo magana akan abin da ya shafi sallama assalamu wato yin sallama da yake nuna cewa mutun ya idar da sallah ya fita daga cikin sallah aka ce wannan na cikin farallai ne na sallah to abinda nake so mu riskar dangane da abin da ya shafi sallaman nan shine idan da mai tambaya zai yi tambaya yayin da mutum yake sallah bai zo karshen sallah ba ma'ana ba wai har matakin yin tahiyya ya zo da salati ba sai kasance sallan nasa ta yanke sakamakon wani dalili to shin wannan zai yi sallama gabanin ya fita a sallan ko kuma kawai zai fita ne abinsa ba tare da yayi sallama ba ina fata an fahimci tambayar ba zo karshen sallan ba sai wani dalili ya jawo cewa dole mutun ya katsa sallan ya yanke tare da cewa ba a zo karshen ta ba to wannan yanke sallan da mutun zai yi ba tare da ya kawo ta karshe ba shin yayin da ya tashi yanke wan zai fita dole ne sai yayi sallama ko kuma a zai fita ba tare da yayi sallama ba to a malamai abin da suke cewa shine shi abin da zai sa mutun ya yanke sallan sa abubuwa ne sun kaskaso biyu akwai abin da zai zama wato sallan baci tai ta yadda a wannan matakin kwata kwata ba buƙatar ma sai mutun yayi sallama domin sawa'un kai sallama ko karka yi wannan duka ɗaya yake domin sallan ta riga ta yanke da kanta ba buƙatar wai kai sai ka kawo ta ƙarshe damun ta riga ta zo ƙarshen misali idan mutum yana cikin sallah sai aka samu ɗaya daga cikin nawaqidul wudu din nan ya zo masa ko dai misali yayi tusa ko wani abu ya fita a jikinsa na fitsari ya diga ko wani abu na bahaya ko dai duk wani abu da aka sanna warwar alola a cikin sallah to wannan ababe ɗaya daga cikin su idan ya faru ba buƙatar mai yin sallan sai yayi sallama wai kafin ma ya tafi domin sallan ta riga ta yanke da kanta ba buƙatar ma wai sai ka yanke ta ina fata an gane don haka sawa'ul liman ne kai ko ma mu ne sadda kake sallah sai alolanka ta warware a cikin sallan kawai tashi zaka yi ka juya baya iyaka dai kai bambanci tsakanin liman da mamu a wannan matakin shi liman tunda matsayinsa na jagora shi yake jan sallan gabanin ya fita sai ya nemi wanda zai zama madadinsa sai ya jawo mutane wanda zai kawo shi a gurbinsa don ya dora inda ya tsaya a yayin da kai kuma mamu kai fitan ka zaka yi ba buƙatar ya kai sallama ba buƙatar kuma a ce ka jawo wani sai dai in ka fita in asahu ne wani ya zo ya cike gurbinka kuma wannan shi ba kai zaka jawo shi ba an fahimta to wannan idan ya zama sallan da kansa ya yanke kenan amma idan ya kasance mutun ya yanke sallan ne sakamakon wani uzuri da ya faru misali hadisi ya inganta ko a wancan satin mun karanta idza uqimatis salatu fala salata illa al maktuba cewa idan aka riga ka tsayi da sallan farilla to babu wata sallah da Allah zai yarda da ita matsayin sallah sai dai ayi wannan farillan kadai to kaga sai zama kana cikin yin sallan nafila gashi kuma an tada iqama sallan farilla to shin yanke wanda zaka yi ka jona sallan farilla a lokacin he kai sallama ko kuma kawai yankewa zaka yi sai ka jona sallah na farilla din to wallahi suka ce anan kana da zabi in kaga dama kai sallama in kaga dama ka yanke ba tare da sallama ba domin babu wani nasi karar da yazo akan sa ka kai sallaman ko hana kai yin sallama din kai dai kawai a idan muka kalli wasu nasoshin ma kaman ba buƙatar ma yin sallama saboda me mun karanta a wancan satin annabi sallallahu alaihi wasallama yace biftahu salati tuhur wa tahrimu hatta takbir wa tahlilu hatta taslim ma'ana mabudin sallah tsarki abinda yake haramta yin wasu abubuwa shine kabbaran harama, sannan abinda yake sa ka fita daga sallah shine yin sallama, wanda shi sallama an sani gurbin sa ina ne, a ƙarshen sallah ne. To yanzu gashi kai ba ƙarshen ka kawo ba, don haka ba buƙatar tunda ba ƙarshen ka zo ba sai kai wani sallama, amma fa in kai baka yi laifi ba, da haka kana da zabi tsakanin yin sallaman ko kin yin sallaman sadda aka tada sallan farilla alhali kai kana yin nafila a masallacin da kake, ko kuma ya kasance mutum yana cikin sallah kawai sai wani abun furgitarwa ko razanarwa ya zo, kawai sai kaji ana wani guje-guje ko kaji ana wasu harbe-harbe, to sai ka tsaya yin sallama kafin ka fita ka nemi mafita ma kanka, ko kuma kawai tsinkewa da kai ka tafi. To wannan shi ma dai irin wancan ba lallai a ce ka yi sallama ba, kuma in ka yin ba ka yi laifi ba, don haka dai babu wani nasi sahihi sarihi, ma'ana ingantacce kuma wanda yake karara, da yake bayanin ga hukuncin wanda zai yanke sallah gabanin ta kai karshe sai ya yi sallama ko ba zai yi ba. Don haka mutum dai zai kasance mukhayyar, yana da zaɓi na ya yi sallaman ko kar ya yi, ta yadda wanda yake yi ba za ka ce ya yi laifi ba, wanda yin ma baka da nasi za ka ce ba daidai ya yi ba. Da fatan a fahimci wannan. To indai an gane wannan zamu je sabon karatunmu, bayani akan abun da ya shafi sunnonin sallah. To jama'a, idan aka ce sunna a ka'idar larabci, a lugar larabci, tana nufin at-tariqatu wal manhaj, ma'ana hanya da kuma tsarin yin wani abu, shi ne ake ce masa sunna. Zamu gane ma'anan haka a cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala, sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl. Allah ya ce mana wannan shine tafarkin Allah, sunnansa a cikin waɗanda suka gabata a baya, waɗanda suka yi kafirci sai Allah ya dammare su ya halakar da su. Wallan tajri li sunnatillahi tabdila, Allah ya ce ba za ka taɓa samun canji game da abin da ya shafi sunnar Allah ba, irin tsarin da Allah yake bi kenan da duk masu taurin kai, masu ji da kai, masu ɗagawa, shine ya halakar da su, ya rasar da su, kuma su jira ranar alkiyama abin da zai haɗu da su gagarumi na abin da ya shafi azaba. Dan kun ga ma'anar sunnatullah a wannan ayar shine ai tariqatullah wa manhajuhu, wato shine tafarkin Allah da tsarinsa akan abin da ya shafi mujrimai. Idan muka duba cikin hadisi zamu samu wannan ma'anar, a inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa latattabi'unna sanana man kana qablakum, lallai wallahi sai kun bi wato tafarkin hanyar wanda suka gabace ku. Hadwal qadhati bil qadha, annabi yace taku da taku, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu, da ta kaima wanda suka gabace ku idan da shiga ramin damo, to kuma sai kun shiga ramin damo saboda tsaban koyi da su. Hasabai suka ce al yahudu wan nasara, maikin Allah kana nufin wanda suka gabace mu dinnan sune yahudawa da nasara, yace faman in ba su wato suwa kenan. Mahalli shayar a cikin hadisin latattabi'unna sanana man kana qablakum, tafarki hanya, da haka wannan ya zo da ma'anar cewa hanya. A dai takaice ya jama'a, idan aka ce sunna shine hanya ko wani tsarin da ake yin wani abu, to shine ma'anarsa a lugar larabci. Idan muka dawo ɓangaren istilahin malaman shari'a, idan aka faɗi kalmar sunna a shari'ance, tana da ma'anoni guda biyu manya. Ma'ana na farko, ma yunsabu ila annabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir, shine duk abin da aka jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi na cewa ya faɗa, to wannan abin ya zama sunna, ko ya aikata, to wannan abin sunna ne, ko an aikata a gabansa bai hana ba, to wannan shi ma sunansa sunna. Da haka aikin annabi, zantukansa, abinda aka yi bai hana ba, ana kiransu da suna sunna. Kamar yadda zamu gani a cikin hadisi, annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al-mahdina min ba'di, lallai na hore ku da bin sunnata. Me ma'anar wannan? Shine tsarin rayuwana, abinda ku aka gaya muku na ce ya inganta, abinda aka gaya muku na aikata ya tabbata, abinda aka gaya muku an yi a gabana ban hana ba, to wannan shi ce sunnata, to na hore ku da ku bi ta. Da haka wannan shine ma'anar sunna a ma'ana na farko, wanda shi wannan sunna da wannan ma'anar ya kasu zuwa gida biyu. Kaso na farko shine akwai sunna wadda yake na wajibi, akwai sunna wadda yake mustahabbi. Abin da nake nufi, daga cikin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai abin da wajibi ne idan ka gaya maka ya faɗa a yi, ko an ga ya aikata, ko an yi a gabansa bai hana ba, yana ɗaukar ma'anar wajibi ne dole ka yi wannan abun. Akwai kuma abin da yake kawai mustahabbi ne, abu ne na neman lada shi ba a wajabta maka yin sa dole ba. Don haka anan nake so kafin mu je gaba ku gane idan aka ce abu kaza sunna ne ba ana nufin wai ma'anan sa ɗaya ba, ana nufin ma'ana zai iya kasancewa wani aiki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana nufin tafarkin manzon Allah. Kamar misali mu ce ajiye gemu barin sa ba tare da an aske shi an share shi ba, kamar misali daga tufafi, kamar misali a goge baki da asuwaki da sauran abubuwa ne da ake kiran sunna sunna. To sai ga mutane suna ce to tunda kun ce sunna ne to shi ma mun gowa da farallan balan namu zo sunnoni. To irin waɗannan sunnonin a cikin su akwai wanda yake na wajibi ba sunna da ma'anan wai in ka ga dama kai ko in ka ga dama ka bari bane. Ina fata an gane. Don haka sunna na manzo Allah ta fuskan ya faɗa ko ya aikata ko ya tabbatar abinda aka yi a gabansa wannan yana daukan ma'anan abinda yake na dole, wani abin kuma ya zama ba dole ba. Ma'ana ta biyu da kalman sunna yake dauka a shar'ance shine amalun mahmudun fid din, duk wani aikin da yake abin yabawa a cikin addini ana son mutum ya aikata, laysa fardan wala wajiban, amma kuma sai ya zama ba farilla bane kuma ba wajibi ba. Da haka abinda ya kasance ba a tilasta maka ko ba a wajabta maka ba, to wannan shi ma a tsarin shari'a ana ce masa sunna. Don haka kenan sunna a bisa ga wannan ma'anar da ta dauki ma'anan mandubi shine abin da yake na an kwadaitar an kira ka ka aikata abun, ko dauki ma'anan mustahabbi abin da ake so in kai da ka samu lada, ko dauki ma'anan tatawwi shine abin da zaka yi na neman karin daraja abun Allah amma ba dole ba, ko nafila, duka waɗannan suna dauke da ma'anan sunna a wannan ma'ana ta biyun na cewa abinda bai zama wajibi kai ba amma in kai Allah yana murna da kai yana maraba da aikata wannan abinda ka aikata din. Don haka kenan a takaice sai mu ce sunna da wannan ma'anar huwa ma yastahiqu thawaba fa'iluhu wala yastahiqu al'iqaba tarikuhu, shine duk wanda ya aikata wannan abin a bisa ga wannan ma'anan in mutum ya aikata sunna sai a ce wannan zai samu ladan aikata wanda ya yi din, amma wanda kuma bai aikata ba ya ƙi to wannan kuma bai cancanci a masa hukuma ba, kai dai kawai ya haramta wa kansa samun ladan amma kuma ba shi da laifi a gun Allah subhanahu wa ta'ala. To jama'a kun fahimci waɗannan ma'anonin guda biyu, ma'ana ta farko cewa annabi ya faɗa ko ya aikata ko an yi a gabansa bai hana ba, wadda wannan na iya kasancewa wajibi ko mustahabbi ba ya fita daga ɗayan biyun nan, ko dai kasance da ma'anan abinda ake so mutum ya aikata amma ba a wajabta masa ba, ta yadda idan ya aikata yana da lada, in bai yi ba babu zunubi ba wani abin da za a neme shi da shi a ran alkiyama na cewa ya gaza bai yi abin da ake so ba, kai dai kawai ba dai dai samu ladan wanda ya yi ba ne ba har sai shi din ma ya yi. Don haka nan nake ce mana fayan bagi lil muslimi Allah ya sahi na bi amri sunani fayaturukaha, lalle ya dace ga duk musulmi kana yi wasa da duk wani abu da ka ce sunna ne ko da ba a ce wajibi ba kai iya kokarin ka wajen yi din, li anna tarkaha yuharrimuhu min thawabil fi'l, domin rashin aikata wannan abun da ka ce sunnan ne to ai sai haramta maka samun ladan idan da ka aikata, kin aikata ka zai zama kai hasaran lada, wa zalika al-irmanu fihi uqubatun la takhfa 'ala al-aqil, wannan haramta samun lada din kuma hukuma ce ga duk wanda yake da hankali a ce ka rasarwa kanka wani abun da ya kamata ka samu karin daraja karin lada abun Allah subhanahu wataala, li anna fihi nuqsanun litamattu'i bin na'im, domin ko shakka babu wato zai zama mutum ya samu tawaya ta fuskan samun jin daɗi a aljanna, domin ba zai daidai da mutumin da shi iya farallai yayi ba ya cika su an auna an ga cewa dai tsallake ya haye, da kuma wanda shi bayan ya yi farillan sai ya kara da wasu nafilfili don Allah matsayinsu zai yi daya, to hatta jin daɗinsu da watayawansu da shagalinsu aljanna dole ya bambanta. Kaga kenan a lahira mutum zai gane ya yi wa kansa hasara saboda ya rage wa kansa wani kaso na jin daɗi da ya aikata abun a duniya da ya samu ƙari fiye da yadda yake a yanzu. To da haka kenan duk mai hankali zai kokari ga cewa hatta sunonin bai bar su ba, amma dai ba zama wajibi a kansa ba zai kokari dai wajen ya ga ya aikata iya karfinsa iya yinsa, wannan kenan. To wataƙila wani zai iya tambaya ya ce limadha ja'ala ash-shari'u ba'd af'al al-ibadati fardan wa ba'daha ghayra fardi, tambayar ita ce wai me yasa Allah subhanahu wata'ala ya sanya wasu sashi na ibada suka zama farillai wasu kuma suka zama sunnoni ba farillai ba ba a ce dole ka yi ba, a cikin ibada na dole din ma sai ka samu a cikin sassan ibada wasu abubuwa a cikin ibadan dole ne farilla ne wasu abubuwan kuma ka ce maka a sunna ne kawai ko baka yi ba ma babu laifi to me hikiman da yasa Allah ta'ala bai mai da su duka sun zama farillai dole kowanne ya kai ba a matsayin dole me yasa bai mai da duka suka zama sunnoni kana da zabi in kaga dama ba sai kai su ba to amsa anan shine anna Allah ta'ala arada an yukhaffifa an ibadihi Allah ta'ala so yake saukaka ma bayinsa wa yaj'ala lahumul khiyara fi ba'dil a'mal Allah ta'ala ya ba mu zabi a cikin wasu ayyuka li yujzila lahumus thawaba 'alayha idha fa'aluha saboda Allah ya kara mana tulil lada idan muka aikata wadannan abubuwan da yake ba dole din bane wa idha tarakuha bi ikhtiyarihim idan kuma bayi suka aikata wannan abun da Allah ya ce in an yi za a samu lada amma bai dole ta ba faqad haramu anfusahum min athawab kawai dai zama sun haramta wa kansu samun ladan yi din ne wala uqubata alaihim amma kuma ba da aka masu da wani laifi ko uquba ba don haka dai a takeice Allah ta'ala ya sanya wasu sashi na ibada a matsayin su dole ne a yi su wasu kuma a matsayin mustahabbi ne in kai Allah yana so saboda ya gwada su wane ne masu kokari akwai wanda shi iya inda aka ce tsayen nan iya wannan dai tsaya shi bai bukatar sai ya kara kaman wahalarwa su yake gani akwai kuma wanda shi himmansa ta wuce tsaya iya inda yake na dolan zai iya karawa fiye da yadda wato aka wajabta masa ya aikata wasu abubuwa na bilbili to kun ga kenan da a ce Allah ta'ala ya iyakance abun a iya duka farilla ne kun ga mutane ba da a gane wane ne mai kwadayin lada mai san lada ba tunda farilla ne dole kawai kowanne ma kai amma idan aka ware wannan farilla ne wannan sunna ne kun ga shi sunna sai wanda ya ga dama yi to da haka ake gane mai kwadayin lada mai san alheri mai san karin daraja a ran lahira sai ya hado hadda wannan sunnonin sai ya kara akan abin da yake na farilla wanda sun zama bai daya ba da iya gane mai himma da ga wanda yake marar himma ba da fata an fahimci wannan to bayan wannan dan takaitaccen bayani da shimfiɗa zamu shiga cikin karatun kai tsaye yace sunnonin sallah guda 15 ne to anan wurin a bisa ga mazhaban malikiyya kenan wasu daga cikin mazahibu kaman mazhaban hanafiya su suka ce sunnonin sallah guda 40 ne 40 in ka ji lissafin suka fara lissafawa da kaza da kaza da kaza har 40 wasu kuma suka ce 30 ne kaman mazhaban shafi'iyya mazhaban hanabila kuma sun bashi 25 da haka kowanne da irin yadda yake kallon abu to amma abun tambayan me yasa abun yake bambanta ne daga wannan mazhaban zuwa wancan mazhaban dalilai ne guda biyu na farko na sha mana bayani cewa idan aka ce wannan abun farilla ne ko sunna ne farillan alola ko sunnonin alola farillan wanka ko sunnonin wanka farillan sallah ko sunnonin sallah duka fa wannan ba wai nassi ne na qur'ani ko na hadisin manzo Allah yace kaza farilla ne kaza sunna bane ta hanyar bibiya ne da nazari a cikin nassoshin malamai suka gane cewa lalle wannan yana muhallin farilla ne saboda dalili kaza annabi bai taba bari ba kullun sai yayi to yana cewa dole ne wannan abun kuma an taba ganin annabi bai yi shi ba to kenan yana da ba dole bane shi yasa wataran yayi wataran baye ba kun gane yadda ake fitar da hukuncin shi yasa ake samun bambanci wadannan su abu kaza su ce su farilla a wajen su guda kaza ne su bambanta da dayan mazhaba din sunnoni a gun su guda kaza ne wadannan bagaran sai ya zama sun bambanta da wasunsu wasu kuma sai su kara ko su rage domin kun ga kaman suna mazhaban hanafiya din da suka kai sunnonin sallah wajen guda 40 an samu tadakulat ne ma'ana shiga juna cikin tsakanin sunnoni da mustahabbai an fahimta da haka so sai suka hada tsakanin da sunnoni da mustahabbai duka su a layi ɗaya ne a yadda su mazhaban malikiyya sun ware akwai layin sunnoni daban sannan akwai layin mustahabbai daban kamar da damu su nan ya tambaye mu sunanus salah to nan gaba kuma damu zo fadailus salah mustahabban sallah kowanne da layin sa iska rarrabe kaga su wadancan da suka hada shi a go ɗaya sai lamban yayi yawa wadanda suka rabe sai aga cewa lalle lamban bai kai na wadancan ba abu na farko da malam ya kawo a ciki shine al-iqamatu shine sunna na farko yayin da mutum zai yi sallah wa hiya sunnatun kharijiyatun li kulli salati fardin hadiratan kanat aw fa'itatan wannan iqama din sunna ce da take wajen sallah ai iqama a wajen sallah a cikin sallah ake ba an yi kabbara harama ko kafin ayi ne don haka yin iqama wato sunna ne amma a wajen sallah kafin shiga sallan ne mutum zai yi kuma a iya sallan farilla ta takaita ba ai masallan nafila iqama kuma sawa'un wannan sallan ada'i kake ko qada'i ada'i shine sallan lokacin ta ne zaka yi wannan sallah din ko kuma a biyan bashin ta zaka yi lokacin ta ya wuce da wanda lokacin ta ya wuce da wanda zaka yi ta a lokacin in dai farilla ce dole kai mata iqama ina nufin sunna ne kai mata iqama ba dole ba ayi hakuri baki ne ya saba da dole din wato sunna ne kai mata iqama sawa'un biyan bashi zaka yi lokacin ta ya futa ko kuma a yanzu ne lokacin ta in dai farilla ce to sunna ne kai mata iqama saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Dawud da Imam Ahmad da Nasa'i da Al-Hakim annabi ya ce ma min salasatin min qaryatin wala badwin ba za ta ba samu mutane guda uku a birni ko a kauye ba la tuqamu fihi musallatu wadda ba sa ta da iqaman sallah illa stahwada alaihim ash-shaytan face shedan ya mamaye su yayi galaba akan su ya dora su akan hanyar da ba daidai ba don haka annabi ya ce fa alaikum bil jamaa ina horon ku zama cikin mutane ku zama cikin jamaa kar mutun ya je ya fandare ya ce zai rayuwar sa ci kadai a jeje fa inna ma ya'kulu dhi'bul ghanam al qasiya yace domin iyaka kura kirkeji idan ya tashi farauta yazo ya samu garakken dabbobi to zai ji tsoron shiga cikin su domin an ce sarkin yawa ya bi sarkin karfi amma wanda aka same ta ita kade ta fandare tuni zai je ya buge ta to da haka shine annabi ya ce ku zama cikin jam'i ku cikin jama'a ta yadda za ku bada barazana ga abokin gabanku amma sanda wani ya fandare shi kadai a gefe to fa duk wani harin da aka zo cikin sauki za a iya gamawa da shi sabanin idan kun taru kun hada karfi waje guda yin galaba akan ku zai bada wahala a dai daga ce muhalli shayar a cikin hadisin da annabi yake cewa ba za a samu gungun mutum uku ba a birni ko a kauye wanda zai zama ba su tada iqaman sallah face shedan yayi mamaya a kayinsu wannan hadisin ne cewa kenan tada iqama idan za a yi sallan farilla abu ne wanda yake sunna da ya kamata duk wanda zai yi sallah in dai na farilla ne ya tada iqama wali kauli Anas haka nan Anas dan Malik kamar da Imam Muslim ya rawaita hadisin a cikin littafin sa yana ba mu labari yace umira bilalun an yushaffi al adhan an umurci bilal wa kene ya umurce shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yushaffi al adhan cewa ya rika yin kiran sallah bibbiyu bibbiyu Allahu akbar Allahu akbar daya Allahu akbar Allahu akbar biyu idan yazo har su hayya ala salat sai ya sake yi sau biyu hayya ala salat wannan shine an yushaffi al adhan ya rika yin kalmomin tada wato kiran sallah din bibbiyu ya rika maimaita su wa yutiral iqama an umurci bilal kuma ya rika yin iqama kalma dadde kawai ya rika dayan tata daka idan ka zo Allahu akbar Allahu akbar an gama ba sai an sake ba ashhadu an la ilaha illallah an gama ashhadu anna muhammadar rasulullah an gama hayya ala salat dadde ko ba haka ake kama ba to fadin Anas dan Malik cewa an umurci bilal idan yazo kiran sallah ya rika biyuntawa idan kuma yazo iqama ya rika dayan tawa ya rika fadan kalmomin daddaya yanda cewa kenan tun a zamanin annabi an san da iqama don haka kenan iqaman nan sunna ne in dai mutun zai yi wato sallan farilla kuma mustahabbi ne abu ne mai kyau in dai ba bisa lalura ba wanda ya kira sallah shine zai tada iqama sai misali lalura ta kama an zo data da sallah din alulan sayarare ya futa ko wani rashin lafiya ya same shi bayan nan to sai wani ya yi a madadin sa amma in dai na nan ba daidai bane a ce mai kira sallah daban mai tada iqama daban kamar huduban juma'a ne ba daidai bane a ce wanda zai huduba daban limamin da zai ja sallan juma'an kuma daban in dai ba uzuri bane ya faru da limamin na rashin lafiya ko wani abu da ya fado masa na wani biyan bukata wanda ba zai a ce shi zai ja sallah ba bayan ya gama huduban to shine kawai zai ba da daman wani ya ja a madadin sa amma yana nan ya sauka a minbari kuma wani ya zo ya ja sallah daban ba shi ba wannan shi ma ba daidai bane to haka shi ma kiran sallah da tada iqama sahun su daya to wannan mun gama da maganar iqama cewa shi ma sunna ne a cikin sunonin sallah shine ma na daya kuma shi akan yi shi ne ma gabanin shiga cikin sallah din na biyu wa suratul lati ba'dal fatiha da kuma karatun sura wanda mutun zai yi bayan kammala karatun fatiha karatun sura yana kasancewa ne a sallan asubahi kun ji daya wal jumu'a da kuma sallan juma'a biyu kenan duka sallukar ko inta su ai kowanne sai an karanta sura bayan an yi fatiha asubahi da kuma juma'a wal ulayaini minar ruba'iyyati wa thulathiyya da kuma rako'i biyun farko na salloli masu raka'a hudu da rako'i biyun farko na salloli masu raka'a uku uku wasalloli ne masu raka'a hudu azhar la asar isha to duka waɗannan raƙoƙin sun biyu na farko bayan mutun ya karanta Fatiha sai ya biyanta da sura a raƙoƙi biyun farko da kuma raƙoƙi biyun farko na salloli masu raka uku uku wanda ita ce sallar magriba ita kadai don haka ita ma bayan mutun ya karanta Fatiha zai biyanta da karatun sura wannan karatun sura bayan kammala Fatiha wato a matsayin sunna take ba wajiba bace ba dole bace amma dai baya halatta mutun ya barta da gangan in mutun ya barta da gangan sallar sa ta iya baci in kuma bai sa kuskure ne sudura zai gyara masa sallah sudura zai gyara ina maimaita wannan saboda kun ga a wancan karatu da muka yi na wancan satin da ya gabata muka ce idan aka ce wannan abun farilla ne a sallah to fa in ka manta shi bisa kuskure sudura ba zai gyara maka ba sai dai kai wurgi da wannan raka'a in kuma bisa gangance ne to ya ma ka maro su sallata gaba ɗaya babu sallah amma waɗannan da abubuwan da muke karantawa na sunnoni su sujada ne yake iya gyara sallar da aka yi su aka manta su bisa kuskure bisa mantuwa bisa rafkarwa to in ka yi sujada ko kabli ko ba'di shi zai gyara maka shi malaman mazhaban Hanabila mazhaban Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahli Sunna wal Jama'a suna cewa la budda min qira'ati ayatil laha ma'nan mustaqillun غير مرتبط بما قبله ولا بعده باب مكوا دوله ne idan mutun zai yi karatu na sura bayan kammala karatun Fatiha dole ne ya karanta ayar da take da ma'ana mai cin gashin kansa ba tare da alakanta ya karfafa tsakanin ayar da ta gabace ta da wanda za ta biyo bayan ta ba abun nufi anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faqra'u ma tayassara min al-Qur'an ku karanta abin da ya sauka muku na al-Qur'ani mai girma to wannan karatun koyar da mutum zai bayan kammala Fatiha to ya sani fa ba a bashi dama a bude cewa wato ya karanta abin da ya ga dama ba da hujjar cewa a cikin Qur'ani yake dole sai ya zama abin da zai karanta din nan ma'ana yana da cikakken ma'ana koda ko bai zama cikakken aya ba a fahimci wannan koda ba cikakken aya bane indai yana da ma'ana mai cin gashin kansa bashi da ta'alluki da abin da ya gabace shi ko abin da zai biyo bayan sa sallah tayi amma idan ya zama koda aya ce cikakkiya sai ya zama kuma tana da tsananin bukatan abin da ya gabace ta a baya ko tana da bukata abin da zai zo a nan gaba to koda ta cika aya wannan karatun suran da kai din ba daidai bane misali mutum idan ya zo ya karanta mudahammatan a sallah aya ce tabbas cikakkiya ba a guntule ta ba a rage ta ba to amma idan mutum ya karanta iya ita kadai to malaman Hanabila suka ce wannan bai daidai ba saboda ya karanta wani abun da bai da cikakken ma'ana da za a gane me yake nufi mudahammatan dole akwai bukatan a karanto baya ko gaba dan a gane menene ma'anan domin shi mudahammatan din fassara ne jawabi ne akan bayanin aljanna da Allah ya ce zai sanya wasu bayan Allah aljannatai guda biyu sai ya ce mudahammatan wato wadanda suke koraye shar to kai ka zo ka ce mudahammatan to suwaye mudahammatan din kaga ba san suwaye ba to dan haka duk da aya ce ba a so a karanta ta saboda me ita kadai saboda me wato bata bada ma'ana mai cin gashin kansa ba ko kuma mutum ya zo ya ce thumma nazar thumma nazar iya abun da zai fita kenan yayin ruku'u to shi ma suka ce ba daidai bane mutum yayi haka tare da cewa aya ce cikakkiya kuma ita ce ma aya mafi gajarta a cikin alkurani mai girma mafi gajarta ina so mana gyara musamman yara sukan ce karamar aya a qur'ani ba karamar aya sai dai gajeriya mara tsayi amma kowace babba ce ta yadda ka kafa ce mata ka kafa ce mata qur'ani don haka ina cewa gajeriyar aya ita ce mafi gajarta a duk ayar alqur'ani mai girma thumma nazar wasu na dauka ya mudahammatan ne mudahammatan ai kalmomi a harfofi nawa ne a cikin sa harfofi wajen bakwai ne ko takwas amma thumma nazar harfofi biyar ne to ba wata aya a qur'ani mai harfofi guda biyar in ba ita wannan ba don haka ita ce mafi gajartan ayar alqur'ani mai girma to nan ba wai saboda gajartanta ne zai sa ba ta halatta a karanta ta ba ita kadai a sallah a sai dan bata bada cikakken ma'anan da ya kamata ba da ce ta bada ma'ana da ba wani abu kai kana zuwa bayan kai wala dalil amin ka ce thumma nazar kai ruku'u abin ka yayi saboda haka a bisa ga fahimtar mazhaban Hanabila mutum dole ya samu jumla mai bada ma'ana haka suka ce kenan ya halatta koda ba cikakken aya bace mutum zai iya karanta ta ne ta bada ma'ana misali kaman fadin Allah karshen suratul baqara rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana zuwa karshe kaga asalin farkon ayan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ne to ba lalle ne ka dibo daga wurin ba ko da ga rabbana la tu'akidna ka dibo malan ya fita ba bukatan dole sai an ji na bayan ina abun da yake kafunta don haka ku fahimta ko da ba cikakken aya ba ce in dai ma'anan ya fito fili ba za a samu iskali ba daidai ne mutun ya karanta ta ko da ko cikakkiyar aya ce in ya zama babu ma'ana lalle mutun zai kaurace wa karanta ta saboda gudun bacin ma'ana domin alqur'ani sako ne na Allah subhanahu wataala zuwa ga bayi idan kai je ka karanta shi yadda sakon ba zai fita ba mutun yayi laifi saboda haka a fahimci wannan a wannan shine fahimtar mazhaban Hanabila kuma wannan fahimta ne mai kyau kwarai da gaske to anan wurin wane ne ya zama wajibi ya karanta sura a sadda yake sallah wajabcin karanta sura bayan gama karatun Fatiha ya wajabta akan liman wanda yake jagorantar mutane sawa'un sallan da ake koyewa ko ake bayyanawa dole ya karanta sura wace sunna ne ya karanta sura bayan a kammala karatun Fatiha wal munfarid haka shi ma wanda yake shi kadai shi ba liman ba shi ba mamu ba shi ma bayan ya gama karatun Fatiha sunna ne ya karanta sura a rak'o'i biyun farko wal ma'mum haka shi ma wanda yake mamu shi ma zai karanta sura wanda yake bil liman amma sharadin shi mamu ya karanta sura idan lam yasma qira'atal imam idan ya zama baya jin karatun liman ko da a bayyana ne in baya jin karatun liman din zai karanta sura a bisa shi ma balatana kuma uwa uba a ce sallan daman na sirrantawa ne irin sallan azhar al asr to lalle mutun zai karanta sura bayan yayi fatiha wannan ba zai dogara da karatun liman ba a lokacin don haka kenan ma wato liman da wanda yake shi kadai da su karanta sura kai tsaye amma shi mamun da yake bin liman zai karanta sura ne sai da ya zama karatun a boye ake yin sa ko kuma dai ko da a bayyana ne bai jin karatun liman din dalili akan sunniyar ma'ana kasancewar sunna ne mutum ya karanta sura bayan kammala karatun Fatiha shine hadisin Abu Qatadah al-Ansari Allah ya yarda da shi yace lalle manzon Allah sirra da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan yazo sallah kana yusalli bina annabi ya kasance kan yi mana sallah fa yaqra'u fi az-zuhr wal 'asr fi rak'atayn al-ulayn bi ummi al-qur'ani wa suratayn sai karanta wato suratul fatiha da kuma surori guda biyu arko'i biyu na farko na sallan azhar da al-asr sai karanta sura bayan ya gama karatun fatiha arko'i guda biyu na azhar da al-asr وفي الركعتين الاخريين بالفاتحه اما idan yazo rak'o'i guda biyu na karshe wannan kan karanta zallan fatiha ne kadai baya karawa da karatun sura wayusmi'una al-ayata annabi ya kasance wani lokaci kan jiyar da mu aya daya koda karatun a boye ne annabi na cikin sallah sai dan bayyana wata aya guda daya me hikiman yin haka malamai suka ce shine sabida masu bi su san cewa ana fa karanta wani abu ba shiru kawai ake yi ba daga ko da azhar ne ko la'asar babu laifi lokaci zuwa lokaci jifa jifa liman sai ya dan karanta wata aya da yake karatu sai dan bayyana karatunta karace kar ai saurin ce man subhanallah indai ba an gano lalle rab kanwa bane ba wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a iya yin haka daga lokaci zuwa lokaci ba wai kuma ai ta maimaituwa ba ويطول في الركعه الاولى ما لا يطول في الركعه الثانيه sahabin Abu Qatada yace annabi ya kasance yana tsawaita raka'a ta farko fiye da yadda yake tsawaita raka'a ta biyu ma'ana kan yi raka'an farko tafi tsayi akan raka'a ta biyu wa haka za fil asri haka annabi yake yi a salat al-asr raka'an farko ya tafi na biyu tsayi wa haka za fi subhi haka annabi yake a salat asbahi raka'an farko ya tafi raka'a na biyu tsayi wannan hadisi muttafaqun alayhi bukhari da muslim sun rawaice su biyu ba iya wannan hadisin ba akwai hadisin Abu Ma'mar da yake cewa sa'alna Khabbaban wata rana mun tabbayi Khabbab ibn al-Arat ɗaya daga cikin sahabbai ne Allah ya yarda da shi Abu Ma'mar yace muka tambaye shi muka ce akana annabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'asr ya kai Abu Ma'mar shin annabi sira da aminci sabata a gare shi ya kasance yana karatu kuwa a lokacin da yake sallan azhar da asr mu dai shiru muke ji ba mu jin karan karatun sa ba mu jin sautin sa qala na'am sai wannan sahabin yace kware ko annabi yana karatu ba shiru kawai ake yi ba qulna sai yace sai muka sake ce masa mu shi wannan sahabin bi ayyi shay'in kuntum ta'rifun taya kuke gane cewa annabi na karatu tunda dai bayin karatun a bayane ya kai ku san na karatu a sallan azhar al-asr qala sai abu ma'mar yace bittirabi lihyatayhi ko bittirabi lihyatihi shine muna gane cewa lalle na karatu ne ta hanyar wato motsin gemunsa ko mukamukin sa muna ganin duk da yana gaba da mu yana gaban mu to mu da muke sahun farko yake gaba da mu muna ganin yadda mukamukin sa suke sama suke kasa suke motsi ko kuma yadda gashin gemunsa yake motsi alaman cewa kenan yana bakin sa yana aiki yana karanta wani abu duk da ba mu jin sautin sa to kun ga wannan akwai fa'ida a cikin sa bayan tabbatar da cewa ana karatun sura a rak'o'i biyu na farkon azhar al-asr to yana tabbatar min da cewa kuma wannan karatun da za a yi din in ya kasance a sabance ne wajibin mutum ne ya rika motsa baki ba shiru zai kama wanda yake tunani ba don haka wanda ya zama yayi shiru to wannan kawai sunan tunani yake ba ibada yake wa Allah ba dole ya zama ana motsa baki wato mukamukin sama da na kasa suna aiki ba tare da an ji sauti ba to wannan shine mutum kenan yana sallah wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaice shi a cikin Sahih al-Bukhari to mu wuce zuwa ga na uku mun gama bayani akan karatun sura bayan kammala Fatiha wal qiyamu laha kuma shi ma tsayuwa domin karatun sura wannan shi ma sunna ne ba wajibi bane in kun fahimta a baya mun wuce cewa karatun Fatiha shi wal qiyamu laha bayan kasancewar safarin la ne kuma dole a tsaya yayin karantawa to kun ga kenan tsayuwan yana bin hukuncin karatun me hukuncin karatun farilla tsayuwan ma fa kuma fa shi ma sai ya zama farilla amma karatun sura da yanzu muke karanta sunnonin sallah ya fado a cikin jerin sunnoni karatun sura bayan gama Fatiha sunna ne to haka tsayuwa domin karatun suran shi ma sunna ne ba zai yi a ce karatun sunna ba shi kuma tsayuwan dole ba an fahimta don haka wato tsayuwan yana bin hukuncin abin da za a yi din in Fatiha ne tsayuwan dole ne in kuma sura ne tsayuwan sunna ne tunda karatun sura sunna ne shi ma mu je na hudu wasirru fi ma yusarru fihi da kuma wato sirrantawa inda ake sirrantawa ma'ana dole ya kasance sanda kake sallah inda aka ce ba za a bayyana karatu ba tabbatar cewa baka bayyana din ba kamar misali sallolin azhar da al'asr wannan duka rak'o'in su guda hudu nan ai duka sirrantawa ake to karka yadda ka rika bayyana karatun su haka rak'o'i guda biyu na sallan isha'i a ƙarshe fatihan da ake sirrantawa ake ba za ka bayyana ba rak'an ƙarshe na sallan magariba sirrantawa ake yi don haka duk waɗannan lalle dole a kula da sirranta karatu a cikin su ba iya karatu kawai ba hatta wuraren da ba na karatu ba kamar ruku'u abinda ake faɗa na tasbihi a ruku'u dole ka sirranta ba za ka bayyana shi a fili ba abinda ake faɗa an dago daga ruku'u shi ma dole ka sirranta ba za ka faɗe shi a fili ba haka abinda za ka faɗa na tasbihi a sujada sirrantawa ake ba za a bayyana shi ba duka waɗannan suna layin sunnoni ne amma abinda ya zama wajen waɗannan bayanan da muka yi to duka bayyanawa ake yi kada kuma ta bayanin muka ce sallan azhar al-asr dungurungum duka boyewa ake sirrantawa ake rak'an ƙarshe na sallan magariba sirrantawa rak'an ƙarshe na guda biyu na sallan isha'i sirrantawa to duk wasu rak'o'in sallah da ba wannan da muka ambata ba kun ga kenan duka me ake yi bayyanawa to sai ku tayani lissafi waɗanne ne ake bayyanawa na farko ku sa sallan asuba a ciki duka rak'o'in su guda biyu bayyana karatu ake ba sirrantawa ba ku sa sallan juma'a a ciki lalle rak'o'in sa guda biyu duka bayyanawa ake ba sirrantawa ba sannan ku sa rak'o'i guda biyu na sallan magariba na farkon sallan magariba da kuma rak'o'i guda biyu na sallan isha duka su ma bayyanawa ake kun ga ba sirrantawa ba to haka shi ma na biyar kenan sai ya zama waljaru fi ma yujharu fihi bayyanawa inda ya dace a bayyana shi ma sunna ne don haka inda aka ce maka sirrantawa ake sirranta inda aka ce bayyanawa ake ka bayyana to kai sunna kenan yana nuna da mutum zai samu kuskure ya bayyana inda ya kamata a sirranta to ya bar sunna kenan wannan sai yayi sujada na gyara haka da mutum zai sirranta inda ya kamata a bayyana to sai ya zama yayi kuskure yayi rafkanuwa sai yayi gyara ta hanyar yin sujada idan mutum sirrantawa inda ake bayyanawa zai yi sujadan qabli saboda me yayi rage kamata ya bayyana sai ya sarranta kaga kaman ya rage wani abu kenan idan kuma kamata ya bayyana sai ya ainihin wato sarranta kamata ya sarranta sai ya bayyana wannan sai ya zama ya kare bayyanawa sai ya zama kare ne akan wato sarrantawa sai ya zama ba'adi zai yi kenan wanda da bamu zo babin ba'adi ko kabli ba amma dai tunda mun zo kansa na dan yi bayani to anan wurin mu gane cewa duka wannan bayani da ake da sarrantawa da bayyanawa a cikin sallah yana da alaka da sallolin farillai amma maganar sirrantawa ko bayyanawa a cikin sallolin da ba na farillai ba sallolin nafila to wannan abinda mafi yawan malamai suka tafi a kayin sa fayun dabul jaru fi jami'in nawafilil layliya ana bukatan idan sallan da dare zaka yi bayan magariba har zuwa wayewan gari idan zaka yi sallan nafila bayyana karatun sallan ويندب السر في جميع النوافل النهاريه idan kuma sallan da rana zakai bayan fitowar rana har zuwa faduwanta inda kai nafila to wannan sirranta me yasa suka fada haka saboda dacewan wannan sirrantawan ko bayyanawan da sallolin farilla yanzu da muka dauki sallan azhar al-asr da Allah da yau su ake yi da rana don haka me ake musu sirrantawa to suka ce sai su ma nafilfili su bi sahun sallolin rana tunda sirrantawa ake yi idan kuma da dare zaka yi sallan magariba sallan isha'i sallan asuba duka ana bayyanawa karatu a cikin su don haka idan da dare ne bayyana kai ma saboda yadda su ma sallolin farillan suke bayyana su ake yi an fahimci wannan tare da cewa a mazhaban hanafiya suna cewa idan da rana ne lalle wannan kai sai mutum ba a so ya bayyana karatun sallan nafila yayin shi a sirrance amma inda daddare ne fa huwa mukhayyarun baina an yujhira aw yusirra wato mutum na da zabi ko ya bayyana ko ya sirranta me hujja kuma wannan maganar nasu ya kama hankali hujjar shine in dai za a yi hukunci masallolin nafila a dora hukuncin akan sallan farilla to ai ya kamata abin bai zai tsaya iya rana ba har dare ma domin kullura a sallan da ake na dare magariba isha'i da asuba da Allah duka zallan bayyanawa ake yi akwai rakawoyin da su kuma sirranta karatu ake yi to da haka shi yasa aka ce an baka zabi in dai sallan dare ne kana da zabin ko dai ka bayyana karatun nafila din ko kuma ka bai ka sirranta karatun duk wanda kai shi a lokacin daya ne amma da ran ne ake so ya zama iya sirrantawan zaka yi ba tare da ka bayyana karatu ba don Allah an fahimci wannan hatta su ma na ranan akwai kuma istithna'at wato akwai wasu exceptions da aka waro wanda duk da kasancewar sallan nafila ne kuma da rana za a yi su amma kuma bayyana karatun su ake yi misali duk wata sallan take da huduba to ana so a bayyana karatunta kamar misali sallan idi sallan idi ba farilla bane amma fi majority malamai suna ganin ba farilla bace nafila ce sunna ce don haka sallan idi duk da kasancewar ba da dare ake yin ta ba da rana ne amma kuma za a bayyana karatu saboda me tana da huduba hakanan salatul istisqa sallar roƙon ruwa da yaushe ake yi da rana ne da hantsi to kaga duk da haka da a yi bayyana karatun ta saboda me bayan an yi sallan ana yin huduba haka sallan kusufi na faɗi kusufi da kafin al-kusuf shine kisfewar rana idan aka ce al-kusuf da kha'un al-kusuf shi kuma kisfewar wata zazzabin wata kenan da kha'un amma da kafin kuma da zazzabin rana al-kusuf don haka shi ma sallan kusufi idan rana ta yi zazzabi da rana don Allah da yasa za a yi sallan dan a nemi yayi wanda ranan ne ai to shi ma za a bayyana karatun sallan tunda ita ma in an yi sallan ana so a yi huduba a ja hankalin mutane a rage saban Allah domin abubuwan da suke jawo kisfewar rana kenan ko wata yau ita saban Allah subhanahu wataala don haka dai a takaice jama'a sallan nafila da rana ana so a sirranta ne da daddare an baka zabi ko ka sirranta ko ka bayyana karatu amma shi da ranan an ware sallolin da suke da huduba duk da kasancewar su nafila ne inda suna da huduba to za a bayyana karatu a cikin su mun ba da misalai akan wannan to menene haddin bayyana karatu idan mutum yana aka ce ya bayyana inda ya kamata ya bayyana inda mutum zai bayyana karatu a ce yayi daidai shine zama yana jiyar da wanda yake kusa da shi ya zama wanda yake kusa da kai yana jin me kake karantawa shine ka bayyana karatu kenan an fahimta amma kurewarsa kuma bashi da iyaka ba iyakan ce maka cewa sai iya mutum kaza ya dasu ji ba mafi karanci dai zama na kusa da kai yana ji amma yanda kaga zaka ware sautin ka in mutum dubu ma dasu ji ka wannan ba kai laifi ba amma dai sharadi kada ya gaza mutum ɗaya wanda zai je ka wanda yake kusa da kai in akwai na kusa da kai din amma in babu kai ka dina daki kaga babu bukatar a ce wai ka je da wani kawai ka dan fitar da shi daidai da ka san cewa inda da wani a kusa da kai zai iya jin me kake karantawa mafi karancin sirrantawa kuma sanda mutum yake sallah shine mutum ya sirranta wato ya zama shi kada yake jiyar da kansa kana motsa bakinka kana jin me kake faɗa ba ta da sauti ya fito ba wannan muna bayani akan haƙin namiji kenan idan muka koma bangaren mace ita bayyana karatu a gunta a inda aka ce a bayyana karatu a sallah martaba ɗaya ne shine kawai ya zama ta jiyar da kanta ba a so ko na kusa da ita ya ji karatunta mace ba ita kadai ake so ta ji karatunta fitar da sautin kadan yadda ita kadai tana jin abin da take karantawa ba buƙatar sai wasu sun ji ta haka idan aka zo babin sirrantawa to shi kuma kawai abin da ake so motsin harshenta ya zama harshenta yana aiki to shi kenan ta sirranta dan ku gane wajen bayanin bayyanawa da sirrantawa akwai matsakanin mace da namiji namiji mafi karanci ya ji yadda mutum guda mace kuma ta ji yadda kanta kawai ta gama saboda sautin mace yana da hadari kamar da wasu ke cewa sautin mace al'aura ne duk da ba hadisi bane in ma hadisin ne bai inganta ba jama'a mu tafi da gudu lokaci na shida daga cikin waɗannan sunnoni na sallah shine wasami Allahu liman hamida wato fadin sami Allahu liman hamida yayin dagowa daga ruku'u wanda shine malami suke ce masa at-tasmi' sami Allahu liman hamida to wannan kalma na sami Allahu liman hamida yusannu lil imami wal munfari sunna ne ga liman ya faɗe ta idan zai dago daga ruku'u sunna ne ga wanda yake sallah shi kadai ya faɗe ta sai zai dago daga ruku'u liman da wanda yake sallah shi kadai yayin dagowa daga ruku'u wattahmidu inda tamami qiyamihi har yanzu ba mu gama da liman da wanda yake sallah shi kadai ba bayan liman ya ce sami Allahu liman hamida zai biyan ta baya da fadar rabbana walakal hamdu bayan ya gama tsayuwa yana dagowa ne daga ruku'u yana dagowa yana ce sami Allahu liman hamida zuwa lokacin da zai miƙe tsaye yana gama tsayuwa kuma sai ya ce rabbana walakal hamdu an fahimta don haka shi liman aiki biyu zai da kuma wanda yake sallah shi kadai amma mamu shi zai takaita ne a iya fadar rabbana walakal hamdu mamu zai takaita a fadin tahmidi ne kawai rabbana walakal hamdu shi ba zai faɗi sami Allahu liman hamida ba saboda me shi a lokacin ba liman bane kun ga da liman da wanda yake sallah shi kadai wanda yake sallah shi kadai shine limamin kansa ai da liman da wanda yake sallah shi kadai da su faɗi sami Allahu liman hamida su ƙara da rabbana walakal hamdu a yanda kai mamu da kake bin liman iyaka abinda zaka faɗa kai rabbana walakal hamdu sanda kake dagowa an fahimci wannan annabi ya riga ya raba a inda yake cewa wato hadisin Abu Huraira Allah ta'ala yadda da shi da yake cewa innama ju'ila al-imamu li yutamma bi an sanya liman ne ya zama jagora a sallah dan alƙa kwaikwayon abin da yayi sai yayi kafin ayi idan yayi kaza ku yi in yayi kaza ku yi in yayi kaza ku yi a ƙarshe annabi ya ce wa idza qala sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana wa lakal hamdu idan liman ya ce sami Allahu liman hamida ku kuma mamu sai ku ce rabbana wa lakal hamdu kun ga annabi ya raba aiki ya raba ma kowa duty liman nasu sami Allah liman hamida ya ƙara da rabbana lakal hamdu bayan ya gama miƙewa sai ko mamu iya rabbana wa lakal hamdu zai faɗa ta da cewa shi ma rabbana wa lakal hamdu din yana da sigogi da yawa ka iya cewa Allahumma rabbana wa lakal hamdu an ji ɗaya ka iya cewa rabbana wa lakal hamdu an ji biyu ka iya cewa rabbana lakal hamdu an gane bambancin su wancan na farko akwai Allahumma rabbana wa lakal hamdu na biyu ba Allahumma sai aka ce rabbana wa lakal hamdu na karshe babu wa din sai aka ce kawai rabbana lakal hamdu to duk wanda mutum ya faɗa daidai ne ta da cewa ladanin da suke amsa wato kabbara a bayan liman da ku ji galibi suna ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu suna sa rabba Allahumma din nan suka fi to daidai ne haka din amma dai ba a so mutum ya iya sai a iya guda ɗaya karka sassauya duk sun inganta wata ran Allahumma rabbana din wata ran kuma rabbana din wa lakal hamdu wata rabbana lakal hamdu din zalla Allah ya dace da mu na bakwai wa kullu takbiratin sunnatun illa al-ula malam yace abu na bakwai shine mu sani cewa kowace kabbara sunna ce ita ma in banda ta farko wacce ta farko ita takbiratul ihram kabbaran harama ko ita kan farilla ce kamar da muka wuce don haka wannan babu wani kora a kayin sa lalle yin kabbara abu ne wanda yake na sunna indai ba kabbaran harama ba to mu sani cewa sunna ne ga liman ya bayyanar da kabbara na tafiya ruku'u ko na tafiya sujada ko na dagowa daga sujada da kuma fadin sami Allahu liman hamida yayin da dago daga ruku'u da kuma fadin assalamu alaikum warahmatullahi sallallahu alaihi wasallam aka zo karshen sallah me hikiman bayyanawar liman kai yasma al ma'mumun alladhina yusalluna wara'ahu shine saboda wanda suke sallah a bayansa su rika ji amma kai ba liman bane kai kadai kake sallah ko kai mamu ne ga liman to wannan kabarorin a hankali zaka rika yin su ba sai wani ya ji ba Allahu akbar Allah amma liman ne zai bayyana shi ma yake bayyanawan dan aje shi a san yanzu fa ya dago ko ya kai to shine hikiman liman ya bayyana amma kai mamu ba za ka rika daga sauti kana Allahu akbar Allah kowa yana yi sai masallaci ya rikice in kowa zai daga nasa sautin dan kowa zai daidai wa daida ne an bayyana wannan mu je na takwas wata shahudani wal julusu lahumma da kuma wato tayya guda biyu duka a matsayin sunna suke da kuma zaman da za a yi domin yin tahiyya din to shi tahiyya kamar yadda muka sani ya jama'a wato yana iya kasancewa guda ɗaya a sallah yana iya kasancewa guda biyu a sallah ya za a yi tahiyya ya zama guda biyu shine sadda ya zama sallan ta haura raka'a biyu tana haura biyu to dole ya zama tahiyya biyu za a yi kamar misali sallan magriba mai raka'a uku kun ga tahiyya nawa ake a cikinta biyu sallan isha'i da azhar da la'asar masu raka'a hudu tahiyya nawa ake biyu amma sallan take mai guda daya kamar juma'a da asuba wannan duka kuga tahiyya daya ne saboda raka'o'i biyu ne kawai a cikinta don haka mu fahimci wannan to duka waɗannan tahiyya din sawa'un wanda dai zama a tahiyya daya ne sallan ko tahiyya biyu ne to duka tahiyoyin guda biyu sunna ne ba a matsayin farilla suke ba sannan kuma sai mutum a yayin zaman tahiyya din ya karanta mai at-tahiyyatu lillahi zuwa karshe sunna ne ga mutumin da zai yi tahiyya idan ya kasance sallan nasa ta haura raka'a biyu kenan da a samu tahiyya fiye da daya a sallan to a zaman sa na farko na tahiyyan farko sai ya kasance yana yin zaman da ake ce masa iftirashi menene zaman iftirashi shine mutum ya nada kafansa na hagu tafin kafansa na hagu sai ya zauna a kai kafansa na dama kuma sai ya kafa ta a fahimta ya kafa kafansa na dama ya kasance yatsun kafan suna ainihin wato suna kallon gabar kun fahimta Hausan haka kenan yawwa ina gabar ne sai ya zama kenan suna kallon haka don Allah a samu wani ya kwatanta mana iftirashi zaman da ake tsakanin sujada guda biyu da kuma tahiyyan farko mutum ya zauna akan kafansa na hagu kafansa na dama kuma sai ya kafa yawwa masha Allah kun ga ya zauna akan kafan hagu kafan dama kuma sai ya kafa ta hakan nan to wannan shine zaman da ake so mutum ya yi tsakanin sujada guda biyu da kuma tahiyyan farko in sallan ta wuce tahiyya guda daya idan kuma tahiyyan karshe ne wato ya kasance mutum ya yi zaman tawarruki me tawarruk shine mutum ya zame sai ya zauna akan mazauninsa na bangaren hagu ya zauna akan mazauninsa na bangaren hagu sai ya ainihin kafafuwansa kuma sai su biyo ta kasan cinyoyinsa sai duk ya zuba su ta bangaren dama yawa daidai ne ko ya zuba su haka kawai ko kuma ya kafa ainihin wato kafan dama din shi ma muna so a kwatanta mana practically yawa a zame a zauna akan mazauni yawa kun ga ya zauna akan mazauninsa ɗaya na hagu yawa su kuma kafafun kaga sai suka fito ta can suka kalli bangaren dama an fahimta to da aka arka bambancewa zaman tsakanin sujada guda biyu irin wancan zaman da aka faɗa na farko da kuma tahiyyan farko amma tahiyyan ƙarshe irin wannan zaman ake so ai kun ga kenan in har liman ya san me yake yi da kuma shi ma mun da ya zo ya tarar ana sallah daga zaman liman za ka iya gane wannan sallah an zo ƙarshe ko kuma a tsakiya ake kun gane Hausan yawa kun ga da ganin ana tsakiya ne in yayi irin wancan zaman in kuma an zo ƙarshe da ga ya wannan karkata din kana ganin aka ce kai wannan sallama za a yi an zo ƙarshen sallah Allahumma sai in mutum ya lallura ba zai iya ba saboda wani ciwon kafa ko dai kafarsa ba zai iya murkuduwa ba to wani zaka samu duk zaman sa na sallah irin wannan tawarruki yake zaman zamewan ba zai iya yin na farkon ba saboda yana da lura a kafansa wani kuma ba zai iya wannan zamewan ba sai dai ya wannan iqa'a kenan shi ma ya halatta ya halatta kai dai ba so a yi shi a tahiyya ne ko kadan ba so a yi shi a taya sai inda lalura mutum ba zai taba yin ba zai taba iya wancan ba sai wannan wannan ya zama lalura amma dai mutum zai yi ya halatta yi wannan tsakanin su da guda biyu da tahiyyan farko amma banda tahiyya na karshe okay da tahiyyan farko da na karshe duka ba su a irin wannan zama din in dai tahiyya za a yi bayan iqa'a mutum ya kafa kafafuwansa duka guda biyu ya dora mazaunansa a kai ba daidai bane to mu tafi da gudu lokaci yana tafiya mana amma gabanin mu tsallake maganar tahiyyan nan tahiyya idan ana yin sa ba iya tahiyyan ba kun san hannu shi ma yana aiki kun san hannu babu inda baya aiki a sallah idan tun farkon shiga sallan kabbaran harama mutum zai daga hannayensa sannan bayan yayi kabbaran haraman zai kawo ya dora akan kirji in kai ruku'u me zai faru suna aiki da ka dora su akan gwiwoyinka in ka dago ma haka da ka sake mai da su kirji in kai sujada ka dora su a kasa in ka dago daga sujada ka dora su akan cinyoyinka to haka lokacin da mutum yake tahiyya hannunsa da su yi aiki musamman hannun dama ana so mutum sai ya kasance ya ainifin nada hannayensa guda biyu da alkhinsar da albinsar wannan shine ake sai masa alkhinsar karamin yatsa albinsar kuma mai biye da shi to sai ka nade su haka su biyu ana fahimta sannan kuma da alibham wane ne ibham shine wannan babban yatsan na can karshen nan da wannan alwusta na tsakiya su kuma sai ka hada su haka kai zobe da su ba haka ake zobe ba shi kuma wannan sai ka miƙar da shi dan haka wannan shine sigan yanda mutum zai ajiye hannunsa na dama yayin da mutum zai tahiyya ta nade karaman yatsa da mai biye da ita da yatsan tsakiya da karama na karshe ka ainifin hade su kai zobe da su shi kuma sababa sai ka miƙar da shi kun ga kenan mutum yayi zobe an gani wannan shine siga na farko siga na biyu kuma mutum zai iya nade duka yatsun nasa duka da alkhinsar da albinsar da alwusta sunna duko sai kuma da alibham da as-sababa ko as-sabaha du ana fada su kuma sai ka miƙe kai kaman bindiga haka kun ga na Hausa ka nada uku wannan kuma ka miƙe su duka guda biyu dan haka sigogi guda biyu nan ne babu na uku kuma babu laifi idan mutum yana tahiyya ya kada yatsan nasa shi wannan sabaha din wato ya zama dama hagu dama hagu ba kada mai yawa ba dan kadan dai haka haka wannan ka samu yana ta haka da mugun karfi yake rasa mai hikima haka ko da yake wata kila ya zama irin hikiman wani abokin karatun mu lokacin da aka karanta mana hadisin cewa idan mutum yana tahiyya ya miƙar da hannunsa wannan sabaha din ta miƙe yana nuna cewa Allahu wahid Allah ɗaya kenan idan kuma kana kadawa to wannan wani azabtarwa kake na musamman ga shedan to da haka shi da yazo saboda ya tsama yanda yake jin haushin shedan har kwatantawa yake ya hada hannu biyu da na dama da nago har da ciza baki wato zai bada shedan wahalan aka zo sallah yau shedan zai taba yi to da haka gaskiya dai hannu daya ake kuma ba wai da wani mugun karfi ake ba dan kadan dama hagu ba sama da kasa ba dama hagu yawwa to ba daidai bane yawwa yawwa dama hagu yawwa kun ba so a nade fa dan kadan ne kar ko ne rage daga nan ya taba yatsan sai ya taba na baya ma ya tayi da karfi dan daidai ne haka kana dan kadawa to shine yadda suna yi karantar na tara taqdimul fatiha ta al-sura mutun ya gabatar da karatun fatiha akan sura idan ka zo da kai sallah in ya zama raka'a mai fatiha da sura ne sai ka fara fatiha tun ita ce dole kafin ka zo kai sunnan daga baya kar ka fara karatun sura bayan mutun ya gama karatun wato sai mutun ya gama karatun fatiha kafin ya zo yi sura abu na gaba na goma kenan wa taslimatu thaniyatu wa thalithatu lil ma'mum wannan sha daya ko na'am na sha daya wa taslimatu thaniya sallama ne biyu sunna ne wancan karan mun fada cewa ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kai fita sallah har nace ko ma kana da wani abun da ya matsaye ka zaka isa kansa ko ka tashi kai tafiyan ka abunka ya halatta amma sallama da zaka yi na biyu bayan kai na farko wannan a matsayin suna ne karin lada ne shi ba dole bane wa thalithatu lil ma'mum da kuma sallama da mutun zai yi na uku in da ku tuna wancan kan nace muku ai malikiya su sallama uku ma suka ce zaka yi adamu wanda yake damanka ka zo ka yi mahagunka sannan ka yi maliman ko wasu wanda suke gabanka su agun sallama uku ne amma ga mamu kai kun ga shi liman ai ba kowa a gaban sa balle ya masa shi biyu kawai zai yi sai mu je na 12 wal jaru bit taslimatil wajiba mutun zai bayyana wato sallaman da take na dole din. Wace ce sallaman dole ta farkon kenan? Yawa dole sai a bayyana ta saboda a san ka idan da sallan. Yawa san cewa lalle yanzu ka gammala da sallan ka fita daga cikin ta. Dan haka wannan sunna ne shi ma bayyana sallaman. Yin sallaman farilla ne. Kamar yadda muka wuce a satin da ya gabata. Bayyana ta ne muke faɗa shine sunna, bayyana ta a ji karanta, a ji sautinta. Na 14 kenan. والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم da kuma yin salati ga manzon Allah sha uku ko da kuma yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kammala tahiyya mutun zai yi salati a ƙarshe domin wato annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi ya ce duk wanda ya sallaba ta da ya mun salati ba wato ya mun rowa don haka da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa salati sunna ne a sallah ba wajibi bane illa mazhaban shafi'iyya Shafi'a suka ce salati a sallah dole ne a wajen Shafi'iyya. Don haka su a gunsu in dai kai sallah daga farko har ƙarshe ba kai salatin Annabi ba, sallar ka bata yi ba. Amma duka mazhabin nan Hanabila, Hanafiya, Malikiya ba laifi ko da baka yi salati ba, ba komai sallar ka ta yi kai dai kawai baka samu ƙarin lada bane fiye da wanda shi yayi din. Amma mu fahimta idan sallar ya zama mai tahiyya guda biyu, zaka iya a guda ɗaya shikenan ka bar ɗaya. Ko musamman na ƙarshe ka yi shi a na ƙarshe ba sai kai a na farko ba an gane Hausan amma ko ba lahi bane idan kai a duka din kai salatin araka a tayyan farko idan ka zo na ƙarshen ma ka kuma yi wannan daidai ne yawa amma kuma ya zama duk ka rasa salati a duka tayyan guda biyu suka ce wannan ba daidai bane amma kuma sallah ta yi amma idan ya zama da ka zabi ɗaya ne kai saboda sallar na tayyan guda biyu to an fi so kai shi ƙarshe kai salatin a tayyan ƙarshe To na 14 wasujudu alal anfi wal kaffaini war rukbataini wa atrafil qadamaini wannan mun ce shi a baya hadisi ne guda da annabi yake cewa an murce da ne sujuda akan gabobi guda bakwai sai ya nuna goshinsa yayi ishara zuwa ga hancinsa cewa duka abu guda ɗaya ne tafukan hannaye guda biyu guyoyi guda biyu da kuma wato tsinin yatsun kafa su ma kowanne guda biyu kun ga nawa kenan bakwai to yin sujuda akan waɗannan ababe sunna ne Na abinda malamai suke faɗa shine idan har mutun yayi sujjada sai zama ɗaya daga cikin gabobin nan bai samu yin sujjada din ba har yi sujjadan ya dago to akwai matsala a sallarsa abinda ake nufi da kai sujjada sai zama hannunka na daman nan misali kana kokarin yin susa ko kana kokarin ciro waya har ka dago daga sujjadan shi bai taba ƙasa ba kun ga sujjadan ka bai cika ba fa kenan amma da da a samu lokacin da kai sujudan tabbas ka sa duka gabobin sunna sun abun nan daga baya ne sai ka janye guda ɗaya ko wani uzuri yasa kake taba wani abu har aka dauko baka sake yi ba sujada yayi an fahimci abin da nake nufi kuwa amma idan ya kasance tun daga farkon sujadan da aka yi din sai ya zama hannun shi bai shiga cikin sujadan ba har aka dago baka sashi ba to wannan sujadan ka akwai matsala sai na 15 wasuturatu lighairil ma'mum da kuma sutura ga wanda yake ba mamu ba amma mu ne ba bukatar yayi sutura suturar liman shine suturanka amma wanda yake liman da wanda yake sallah shi kadai lalle mustahabbi ne sunna ne mutun ya sanya sutura a gaban sa yayin da zai yi sallah saboda gudun masu wucewa saboda girman ukuban da annabi ya tana da cewa da a ce wanda yake wuce gaban mai sallah ya san irin laifin da yake diban wa kansa da yayi hakurin jira ko da zai yi 40 wajen fasara 40 ne wasu kace shekara 40 wasu kace awa 40 wasu kace kwana 40 to kuma dai minti 40 aka ce shi ne mafi karanci to ai da yawa don haka kun ga da mutun ya tsallake da zai hakurin ko da minti 40 ne da yake masa alheri wani sallah ne ko mutun zai ta har minti 40 bai idar ba don haka dai mutun ya sa sutura din zai zama ya hutatar da kansa ya hutatar da mai wucewa ta yadda ba zai takura shi ya zama jiransa ba zai tsallake bi gaban abin da ya shafi suturan ba ta da yazo ya tsinka sallarsa tsakaninsa da sutura din ba to bayani akan sutura da yadda yake idan muka zo karatun gaba insha Allah za mu dora da mu dakata a nan lokaci ya riga ya tafi da yawa abin da muka dai zama daidai Allah ya tare mu cikin ladan kuskuren mu Allah ya yafe mana wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk amin ya rabbi amin ya rabbi amin